Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Kana cikin wadda sun saba kiranmu, ba mamaki yau ka ji muryarka a cikin shirin, inda za mu ji muryoyi na wasu daga cikin masu sauraro da suka kira mu a waya. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali domin a ji yadda shirye-shiryen ke tafiya a wurare daban-daban. Sa'an nan kar a manta akwai fili na guzuri domin rayuwa tare da Pastor Audu. Pastor Dan Ladi Maika kuma zai bishe mu a fili na sujada. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa shirin. Filin na yau za ta fara ne da kira da muka samu daga wurin dan'uwa Abel Bitrus daga jihar Adamawa. Bari mu saurari bayanin da shi Abel Bitrus ya yi mana a waya.
Barka dai.
Barka mu.
Sannu ya aiki?
Aiki da godiya.
Kana magana da Abel Bitrus ne daga UN Church of Misri.
A jihar ina?
A jihar Adamawa Uba.
To, sannu Malam Bitrus.
Sannu ina gaishe ku da fama da ake Ubangiji fa.
Sannu da kokarin sauraron mu da kuma kira.
Sannu na dade da ina tan nima ku akan layi amma ba yin sa ba sai yau.
Haka fa.
Ina gaida dukkan ma'aikatan na Seventh Day Adventist. Ina gaida Malam Habu Dawaki da dai sauransu duka.
Duka mun ji gaisuwarka Malam Bitrus. Mun gode da sauraro kuma da kira.
Na gode.
Sannu.
Dosa.
Muna fata ana samun ginuwa ruhaniya da kuma jiki ta dalilin sauraro.
Wannan kam sai ka fada ba ginuwa har ya wuce misali ma.
Godiya ga Allah.
To sai ni mai sauraron ku ne ta radio kore da gaske.
Sannu da kokari.
Dosa.
Mun gode sosai.
Sannu ni ma na gode.
Kaunar mu zuwa ga iyalinka duka.
Za su ji duka sa.
Yawwa.
Har wa yau muna nan a jihar Adamawa ne, inda za mu nufi mubi mu ji muryar dan uwa Emmanuel Michael.
Kwana Musa.
Ya gajiya dai.
Ya kwana biyu.
Sai godiya. Waye ke magana?
Emmanuel Michael daga mubi Adamawa.
Malam Emmanuel, barka mu dai.
Yes, daga mubi.
Ya ake jin shirye-shiryen tamu?
Kai, oga, wallahi, ai shirye-shiryen ku nan yana kaitar da mu sosai.
Godiya ga Allah.
Ha, muka muna godewa Allah wallahi. Ko yaushe in muka mun kama tashe na wallahi, dadin muke ci sosai da iyali na da ko da koma gomo wallahi.
To, sannu da kokari.
Kai, na gode da na same ku yau.
Kuma mun farin cikin jin muryarka.
Na gode ranka dai. Ai mun addu'a, don matsaloli yawa sun yawa.
Me ya musamman bukatun da kake da su?
Bukatun da yawa ne ranka dai.
To.
Ubangiji. Rayuwa yana wahala yanzu, sai dai a sa mu a cikin addu'a.
Haka ne.
Sannu ranka dai, sannu.
To Allah zai taimaka.
Amin. A gaya mun da sauran jama'a duka.
Za su ji gaisuwarka.
Na gode. Allah ya karfafa ku.
Amin ya Rabbi. Amina.
Na gode.
Sai an jima.
Na gode.
Yawwa.
Ina dai fata yau Malam Ezekiel Adamu daga karamar hukumar Yoro a jihar Taraba yana tare da mu, inda za mu ji abinda shi ya faɗa mana a waya.
Salamu alaikum.
Ina gwana.
Ya gajiya dai.
Ya zuwa kala, ina magana da Ishaya.
Eh.
Na ji dare Advantage World Radio.
Kwarai.
To ni ne Ezekiel Adamu diga Shiar Jam Kwala. Yoro local government.
Ajiarina.
Taraba.
To.
Eh ina so a sa sanga ne a cikin machine da diga redon.
To
Advantage World Radio.
To ya ake jin shirye-shiryen namu?
Ina jin dadin shirye-shiryen ku sosai, ina jin ku ba kowace rana bana fatawa.
Bayan dadi din ana samun kwaisoyi.
To sai ma ina jin kwaisoyi da kwaisoyi sosai.
A cikin shirye-shiryen da ka saurara, wanne ne ya wani irin kwaisuwa ne ka samu?
Gaskiya ina jin dadi a wurin maganan da ake maganar Allah wanda ake yi. Wazi da kuma na kwes wannan yara da kuma kira da ake yi na kowane mutum.
To sannu da sauraro mu. Mun gode sosai kuma da gaisuwa.
Yawwa.
Allah ya
tsane a cikin amin amin.
Yawwa.
Sai kira na da uwa Sebastian Garba daga jihar Adamawa inda shi ma ya nuna mana nasa farin ciki. Bari mu saurari dan uwa Sebastian Garba.
Kawo mana sai Zakariya.
Na'am.
Ina fana.
Ya gajiya.
An tashi lafiya.
Lafiya kalau.
Ya fama da hidimomi.
Godiya ga Allah.
Ya iyali duka.
Lafiya lau.
Ni ne nan na kiranka daga Adamawa, ni ne mai suna Sebastian G Garba. Ina sauraron ku a kowane lokaci.
Malam Sebastian barka da sauraron mu.
Sannu sannu fa.
Ana samun kwaisoyi da ginuwa cikin shirye-shiryen ko?
Sosai sosai wallahi ina samu sosai.
To.
Sannu.
Mun gode sosai da gaisuwa.
Sannu sannu.
Yawwa.
Ubangiji Allah ya nuna mana shekara mai zuwa.
Amin ya Rabbi.
Kullum yau ne nakan saurare ku kullum.
Sannu da sauraro.
Idan ana gaida mutane ba a gaida ni ne kawai, ba ban taba ji sunan an gaida ni ba.
Ka taba tura mana da sako?
A'a babu, gaisuwa ne nake yi maka kamar yadda muke magana haka, ban taba tura muku sako.
Eh to ka tura mana da sako da sunanka a ciki.
Ta shikenan.
Da adireshin ka zuwa wannan lambar.
Ta sannu fa.
Sannu sannu.
Nagode nagode.
Mun gode da gaisuwa.
Ubangijin Allah ya albarkace ku duka, amin.
Amin amin.
A shiri na yau mafi yawan kira sun zo mana ne daga jihar Adamawa. Za mu saurari dan uwa Sunday Father, shi ma daga nan Adamawan, inda shi ma ya yi bayani. Mai sauraro ka kasance tare da mu.
Ina jin daɗin sauraron rediyonku nan gaskiya, saboda yana ƙarfafa ni sosai, kamar ne wani wasu audu ne ko waye. To ina jin daɗin ƙarfafawansa, saboda yana faranta min rai a kowane lokaci. To ni ne Sunday Father daga Adamawa. To na ji daɗin ƙarfafawansa kuma sanar ki to bari in kira ku in gaishe ku dan Allah a kira.
To dan uwa, mun ji daɗin jin wannan baton naka, mun gode, za mu taya ka da addu'a.
To
mun ji dadi, mun gode dan uwa Sunday, zamu yi addu'a domin ka. A ci gaba ana sauraron shirye-shiryen mu kowane lokaci.
To shikenan,
mun gode, mu wuni lafiya. Yawwa.
To bari mu saurari wata kiran da ta zo daga Taraba, wani dan uwa mai suna Sunday.
Na bana.
A gajiya dai. Sannu sannu.
Da Zakariya nake magana ne ko da wani ne?
Da shi kake magana.
Zakariya yayo.
Lafiya kalau.
Ana magana da Sunday ne daga Taraba.
Wane? Okay, sannu ka san masu sauraron muna magana da su da yawa.
Wallahi na ni ne wanda kullum na saurare ka, fa san ku cikin da ku cikin ku ne ga babu.
To
ina ce ba
eh
ina so in yi ma mutane su ji su ne masu
kana so kai wa mutane gaisuwa
eh
to na baka wannan zarafin kai
ina so ba
eh
ina jeda bro Isaac wanda yake sabon garin da yo
oh
ina jeda gaisuwa ne kuma a ita mama ki ji wanda take movie
to
wanda yake na a ai wa na munde wanda yake na a Jor Kaso
to
ina masa gaisuwa dan idan masa sa ya cikin anjuma ko wanda da zaku ji shi ma in ji gaisuwa ta ta shiga a cikin ku
to mun gode maka da sauraro da kuma kiran mu
ina gode sosai kul na ta line ku bana kama ku sai yana kama ku
haka ne
yawa na gode mu huta lafiya
amin amin
Allah ya taimaka Allah kuma ya sa mu a dikar Allah ya haɓaka a dukkan fadin duniya
amin amin sai an jima
to a karshen shirin na yau zamu saurari muryar na mace ne a yanzu yar uwa Victoria Samaila daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa
ina kwana
lafiya kalau
aikin bishara
to mun gode Allah ya waye wangarin yau
lafiya kalau sai godiya ga Allah sunana Victoria Samaila daga Anglican Church Garkida a Gombe local government
Adamawa ko
eh wallahi ina jin dadi shirye-shiryen ku na fi shekara 7 ko 8 ina so in sadu da ku a waya ko in yi sako amma Allah bai bada iko ba sai yanzu
wow to mun gode mun ji dadi sosai
to ubangiji Allah ya kara karfafa ku domin ku ci gaba da karfafa mu a cikin ruhu
amen mun gode malama Victoria
na gode muku domin gaskiya kuna karfafa ni
to
wannan gusrin da malam Habu Dawaki yake ba mu gaskiya yana gina ni a cikin ruhu sosai kuma yana sa sauye rayuwa ta domin gaskiya ina jin dadin irin guzurin da yake ba mu ubangiji Allah ya yi mishi albarka Allah kuma ya kara mishi sani
amen amen yarwa Victoria
sannan kuma ina son ku sani a addu'a domin akwai challenges a rayuwa ubangiji Allah ya bani zuciyan jimriya da zuciyan hakuri
amen yarwa Victoria
na gode ubangiji Allah ya taimake ku a gaida Oga Zakariya a gaida kowa da kowa ubangiji Allah kara muku sani
amen kowa da kowa zai ji
na gode to na gode a huta gajiya
amen amen yawa
yawa
gode
wasu babu bege wasu na haushi akwai masu wahalar ci wasu na zama babu lafiya akwai wasu masu roko a hanya babu aikin yi akwai wasu babu gida wasu na kuka cewa Allah mai ceto akwai wasu masu duban sama wasu na duwa cewa Allah mai ceto kai mu
mai sauraro salamu alaikum barka da filin sujada mai magana pastor Dalladi Michael Genio za mu yi karatu a cikin littafin Luka sura 23 aya 43 43 yace masa gaskiya ina ce maka yau kana tare da ni a cikin paradise kan magana mu ita ce idan yau ita ce zarafinka na karshe me zaka yi kamin ka mutu bari mu yi ada madaukaki mun gode maka Allah ka yarda ka fadakar da mu da mu gane abin da zamu yi idan mun gane zarafin mu na karshe da mu samu raina har abada ka yarda mai tsauraro a karshen wannan bincike za ya gane abin da za yi sa'an da ya samu zarafi na karshe don mu yi roko a cikin sunan Isa mai ceton mu amen wannan aya da muke karatu a cikin tafin Luka Yesu ne aka giciye shi da barayi guda biyu daya a hannun daman sa daya a hannun hagun sa sanan dukan su mutanen nan guda uku da Isa almasihu da wannan barayin suna zarafi ne dukan su na karshe sa'i ne na karshe a rayuwarsu kaman kai mai sauraro ban san wani lokaci ne kake ciki ba amma kowane lokaci bari mu kasance kaman ita ce zarafin mu na karshe wannan barawo sanda ɗayan ya takuri Yesu yace kai ba Yesu bane ka cece mu mana da kai da mu duka ka yadda ka ce mu soka kawai wannan ɗayan yace ma ɗayan mu ayi mana hukunci daidai ne bisa ga laifin mu amma wannan mutumin ba ya aika kowane laifi ba mu dai a gare mu wannan abu daidai yake an kunta mu amma a karshen wannan mutumin yace ma Yesu ka tuna da ni sa'an da zaka hawo mulkinka sai Yesu yace mishi gaskiya ina gaya maka yau kana tare da ni a paradise mutumin da yaga bashi da yanda zai sauka daga wannan gici yace ka tuna da ni a daidai wannan lokacin ne mutumin ya samu gafaran zunubin sa ya tsaya a hanyoyi ya yi fashi a cikin fashinsa ya danna hakkin mutane ya kakkashe mutane amma a daidai sa'a guda tak mutumin ya samu yanci don me ba za ka dauki kudiri ba mai sauraro sa'ilin da kana jinya ka sa ma mai jinnanka ya yi da roko Allah ya mishi gafara domin a wannan lokacin ne za ya samu raina har abada amma wasu lokaci mukan lakaba ma mai jinya nauyin zuciya mu ce wani ne da kai mu ce kai ya me yasa ba zaka warke ba har mutumin mai samu la'ana ya mutu cikin la'ana don me ba zaka sa mai jinya ya samu kuduri kamar wannan barawo da ya dauki kuduri a saman giciye ya mutu a giciye amma ran da za a yi busan kaho ran da za a tada matattu wannan mutumin zai tashi za mu ganshi tare da Yesu za mu ganshi shine yayi mutuwa ta wulakanci mutuwansa kuwa domin yayi satani amma ya karbi hukunci na wannan duniya amma hukunci na mai zuwa ba zai karba ba dan so mu dubi rayuwar wani mutum a cikin littafin Daniel sura 5 aya 30 aya 30 tace a cikin daren nan aka kashe Belshazzar tsarki bacire Belshazzar yayi buki ne da yayi buki ya dauki kaya na haikalin Ubangiji wanda Nebukadnezar kakansa ya ka dauka ya kawo cikin Babylon ya kasha da ya ga rubutu mene mene tekel of us Daniel ne ya karanta mishi wannan yace an gwada ka an auna ka kakasa Belshazzar an raba mulkinka kashi biyu Daniel ya ce mishi a wannan dare Belshazzar za ka karbi mulkinka Belshazzar da yana da zarafi ya tuba Belshazzar da yana da dama ya roki Allah Allah ya mishi gafara amma Belshazzar ya mutu a cikin wannan dare yayi karshe karshen da bashi da amfani kada ka yarda kai karshe da bashi da amfani wayansu har yanzu basu canza ba mai sauraro wani zai musu a dakin karuwa. Wani za a harbe shi a wajen fashi. Menene karshenka? Karshenka zai kasance wata za ta mutu a cikin kungiyar asiri ne. Har yanzu zai tafi ne domin ya je kashe wani sanadiyar shi kai. Kai za ka mutu a ina ne? Ina ne karshenka zai kasance? Idan yau ita ce karshenka, menene za ka yi kamin ka mutu? Za ka kasance a cikin wannan halinka ne? Bari karshenka ya kasance karshe ne na daukan kuɗi. Zan so mu sake duban wani karshe da ya faru cikin littafin farawa 19:26. Menene aya ta faɗi? 26 ta ce, amma mata tasa daga bayansa ta waiwaya sai ta zama umudin gishiri. Lot, sa'an da za a halaka Gomora, za a halaka Gomora, Lot ya samu tagomashi a wajen Ubangiji. Malaikun Ubangiji suka fita da shi da yayansa mata biyu da matansa. Matan Lot tana bayan Lot. Matan Lot sa'an da ta ji kara ta tuna da kayanta. An ba su doka kada su waiwaya, amma matan Lot ta waiwaya ta zama umudin gishiri. Don me har yanzu kana waiwaya, kana duban wannan yanayin? Ka tuba, ka zama mai bi, kana son kai tafiya mai kyau, kada tafiyanka ya lalace, ka yarda karshenka ya zama karshe mai kyau. Yawancinmu ba za mu bar baya mai kyau ba. Ina so mu doki kuduri, kada ka yarda ka mutu cikin yanayin da kake ciki. Mai sauraro, wannan idan ita ce fatanka, kana son karshenka ya kasance karshe mai kyau, ka sunkuya da kai yayin da za mu yi addu'a. Muna addu'a. Allah mu mai jin kai ya bude daukaka ya tambata gare ka da kai ka mai jin mu. Ga mai sauraro ya sunkuyar da kai, ka ji ka biya mana bukata. Idan karshen mu mu mutu cikin sunanka, kamar wannan barawo da kace ka tuna da shi a mulkinka. Allah ka tuna da mu sa'an da zaka zo. Rubuta sunayen mu a cikin littafin rai don mu yi roko a cikin sunan Isa mai ceton mu. Amen.
Masu iya magana sun ce matambayi baya bata. Duniyar mu a yau bata san abin da kake bukata ba idan ba ka budi bakin ka ka tambaya ba. Rayuwa ko ba za ta baka abin da kake so ba idan ba kai ka tashi ka nema ba. Tambaya a cikin rayuwa takan bude kofofi da dama ga mutane da yawa. Idan ka iya tambaya za ka samu ansa ko kuma martani mai kyau. Idan kana son ka zama mutum mai girma, to ya kamata kai tambayoyi masu girma, domin irin ansoshi da zaka samu za su kasance da girma. Matambayi baya bata. Idan ko kai tambaya, ai baka rasa komai ba. Abi mafi muni da zaka iya samu idan kai tambaya shine a ce maka a'a ko kuma babu. To amma kada wannan ya baka tsoro. Bari tsoron kai kasance shine kada a ce maka eh. Amma kai tambaya, in ko an ki ce maka eh din, to ai baka yi hasarar komai ba. Amma idan abun ya juya ya zama cewa an ce maka ifa, to ka gani zaka samu nasara kenan. Idan kai tambaya zaka samu abun da kake bida. Kamar yadda maganar Allah ta ce, ka nema zaka samu, ka kwankwasa za a bude maka. Wanda yake so yayi tambaya domin ya samu karuwa a rayuwarsa, yana tattare da gaba gadi, yana tattare da karfin zuciya, domin idan yayi tambaya lallai zai samu. Idan muka lura da irin tambayoyi da yara suke yi, ba sa jin kunya, ba sa jin tsoro. Sukan yi tambaya ne daga cikin zuciya mai neman bayani. Sukan yi tambaya ne daga cikin zuciya mai neman fahimta. A ta haka suke koya, a ta haka suke samu suke girma a cikin rayuwarsu. Abu mafi muhimmanci a gare ka a ƙarshen kowace rana shine sai ka zauna kai tunani kai bimbini a cikin zuciyarka. Shin waɗanne irin tambayoyi ne nayi a yau? Waɗanne irin wurare ne na shiga domin nemi fahimta akan abin da nake so domin ƙarin ci gaba a rayuwata? Kada fa ka zauna kana jiran tsammani, koko ka ga abin da baka fahimta ba sai ka tsaya kana tsammani. Kada kai irin wannan rayuwa. Hanya mafi kyau inda zaka kori jahilci ita ce kai tambaya mai kyau. Idan ko kai tambaya zaka samu ansa mai kyau, domin matambayi baya bata.
Iya abinda shirin ta kun sake nan. Na ba da gaskiya mai sauraro ka samu ginuwa, ka kuma samu ƙarfafawa. Na gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, karin bayani bukatar addu'a ko wata shawara, zaka iya rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Lambar wayar mu shine 0800 281 9790. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu a shirin. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Danladi Maika da Pastor Audu. Ba zan manta da duka waɗanda sun kira mu ba. Ubangiji ya saka da alheri. Amadidina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya ƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamun a kwanta.